الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على يتيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
الله تعالى يأتي ومن الناس كما دقتك متاني man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, akwai wanda maganarsa take kayatar da kai ta burge ka a cikin rayuwar duniya. Cikin mutane akwai wanda in yayi magana da dadin zance da iya magana din zai burge ka a rayuwar duniya, izi yadda yi annahu mu'minun, domin zai raya cewa shi mumini ne. Wa annahu muhibbul linnabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ce wai shi masoyi ne ga annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi. Amma fa duka wannan fada ce kawai da fatar baka. To a duniya kam, wanda ya ce maka shi mumini ne kuma ya nuna maka alama haka a zahiri, kuma ya ce maka shi masoyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam, to ai ya zama dan uwa, zai burge ka in ya yi ta yin maganganu irin waɗannan cewa haba ai babu wani aiki da ya kamata a tsaya a kai sai hidimar addinin musulunci sai kaza da kaza, to zai kayatar da kai da wannan zance nasa. Amma wala yujibuka fil akhirah, amma lahira kam da zaka ganshi kaga matsayin da ya tsinci kansa a ciki ba zai burge ka ba. Li mukhalafatihi li i'tiqadihi, saboda safawar furucin nasa, dadin zancen nasa, da ainin abinda yake kudurtawa, abinda yake kudurci a cikin zuciyarsa. Zuciyarsa tana kulle da kafirci amma kuma yana da'awar imani. Wayushhidullaha ala ma fi qalbihi, kuma kaga sautin ya
tafi,
yana shaidar da Allah akan abin da ke cikin zuciyarsa, har ma cewa yake saboda iya zance, saboda iya yaudara, yana shaidar da Allah akan abin da ke cikin zuciyarsa. Ayya halifu billah, yana rantsewa da Allah, anna ma fi qalbihi muwafiqun li qawlihi, cewa ai abinda ke cikin zuciyarsa din ma yayi daidai da abinda yake furtawa. Awan ya kola, ko kuma kajishi yana cewa Allahu yashhadu anna ma fi qalbi muwafiqun li qawlihi, Allah ya sani, Allah shaida ne cewa abinda ke cikin zuciyata ya yi daidai da liƙauli ne ya kamata, ba liƙaulihi ba.
Liƙauli.
Yawwa, liƙauli, wato ya dace da abinda nake fada haka zai dinga cewa abinda sa munafikai mayaudara irin wannan suke irin wannan sun san cewa ba wanda zai iya leka zuciyar wani balle ya san abinda ke cikin ta bisa hakika kuma su ba sa tsoron Allah kan zai kama su da wannan ƙarya da yaudara da suke yi shi sa suke fadin haka zai ci gaba ki ya fadi maganganu masu dadi masu kyau da za su yarda da shi haka nan a zahiri amma Allah ya har ma yace Allah ya sani kaza kuma mutanen lokaci suna yin irin wannan mutum ya san ƙarya yake koda ba a dawar imani ba koda mu'amala haka nan sai mutum ya ce maka Allah ya sani Allah ya sani tsakani da Allah yayi faɗi maganganu da ke nuna ai ya san Allah kuma yana tsoron Allah kuma yana kiyayar Allah amma duka dan ya yaudare mutum ne to wannan zai burge ka a duniya zaka iya gamsuwa da maganarsa amma fa a lahira ba zai burge ka ba wa huwa aladul hisam alhali shi din nan wato shine mafi tsananin jayayya shi mutum ne mai tsananin jayayya cikin al'amarin imani fada kawai yake shadidul khusumati laka wa li atba'i mutum ne mai yawan jayayya da kai tare da ainihin mabiyanka ya dawata hilak domin gabarsa da ƙiyayyarsa gare ka abinda yake zaune ya yi kakage da kenan a cikin zuciyarsa ƙiyayya gare ka da ainihin jama'arka mislul akhnas ibn shariqin a matsayin misali kamar wani mutum munafiki da ake kira al-akhnas ibn shariq kana munafikan hulwal kalami lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance munafiki yan rindinar ko tawagar abdullah bin ubay ibn salul wanda suka kafa kungiyarsu domin wato su yi zagon ƙasa ga annabi sallallahu alaihi wasallama su hana shi nasara to suna da yawa to Agnes yana cikin irinsu munafiki ne mai ɓoye kafirci ya bayyana musulunci waɗanda Allah ta'ala ya musu narko da ƙarƙashin jahannama innal munafiqina fi darki al-asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira lallai munafiqai suna a rami mafi kaskanci na wutar jahannama kuma babu wanda zai taimake su haka Allah zai basu cikin wannan tsananin azaba ya halifu annahu mu'minun bi yana rantsewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi mai imani ne ya ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallama wa muhibbun lahu kuma shi masoyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake cewa yana rantsewa fayudni majlisahu har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ba shi dama ya zauna kusa da shi a majalisinsa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama baya ganin abin da ke cikin zukatan mutane sai abin da Allah ya sanar da shi ta irin wannan ayar da abin da Allah ya so ya sanar da shi ne yake sanar da shi matsayin irin waɗannan mutane akwai ire-irensu da yawa da bai san da su ba amma Allah ta'ala sai ya fallasa su ya sanar da shi su ko dai ta irin wannan nasi na Al-Qur'ani ko kuma ta wahayi da ya so yake sanar da shi fa'akazzabahu Allah fi zalika to shine Allah ta'ala ya karyata shi akan wannan ce ƙarya yake yi ko da yake an ce Agnes ibn Shariq amma dai wannan a matsayin misali ne suna da yawa irinsu ko ba a ainihin daina samunsu a cikin 'yan adam masu da'awar imani masu da'awar musulunci da san manzon Allah da san musuluncin da fatar baka amma in sun gefance babu abinda suke ainihin wato bayyanawa sai ƙiyayya da jayayya da husuma ko kuma yin dukkan abinda zai rusa imanin nasu shirka kowace iri don buƙatar duniya za su iya yi to kaga maganarsu ta zama zancen banza kenan wa marra bi zar'in wa humurin li ba'dil muslimina fa aharakau saboda mugunta da wutar ciki da take cin sa tsakaninsa da musulmai da ya tashi daga majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana zai tafi gida ya wuce ta gonar wani bawan Allah cikin musulmai kuma ya wuce waɗansu jakuna da ake sufuri da su na wani bawan Allah cikin sahabbai libatul muslimin fa araka gonar kawai ya banka mata ruwa ta nuna saura a girbe misali alkama ko shinkafa ko wani abu mai kama da haka sai wannan matsaya ta ko misali kamar da suke yi an aka bari za su wadatu su kawai ya sa mata wuta su ko wa akara halilan su kuma jakunan da dare yayi duhu ba wanda zai hango shi ya bi su ya sassoke su da mashi ya kashe yace su zai sa je su nemi wasu jakunan ko su hakura misali to kaga wanda ke fadin wannan ai babu imani ba tsoron Allah a tare da shi ba wannan ne wai kadai kafirci ba wannan sabon Allah ne wannan mugunta ce to amma dai kafirci da kiyayya ga Allah da manzansa ita ce abin shine abin da ya jawo tsananin kiyayya ga wanda suka yi imanin har aka musu haka wanda yake Allah da manzansa bi dabi'atul hal zai yi wanda ke san Allah da manzansa ga abin da ya faru kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wai za ta walla sa'atil ardi lifsida fiha kuma irin wannan mutum idan ya tashi ya juya baya in sarafa anka ya bar majalisinka ya zuwa ainin waɗansu harkoki nasa ya daina wato ya gama cika baki ko kuma daɗin baki da yake yi wai shi mumini ne Allah ma ya sani kaza kaza in ya tashi sa'atil ardi sai tafiya cikin ƙasa liyufsida fiha domin ya yi barna a cikinta wai hulikal harsa wan nasla kuma ya lalata ya salwantar da amfanin gona shine alhars wan nasla da kuma dabbobi nasl shine zuriya ta dabbobi kuma ta mutane da akan faɗa to sai ya lalata amfanin gona da kuma dabbobi min jumlatil fasad a cikin jerin barnace-barnace da yake yi da ire-irensa suke yi barnarsu tana da yawa yi wa musuluncin zagon ƙasa da duk abin da za su iya nuna ƙiyayya da adawa ga musulman sabon Allah kowane iri cutar da mutane zage-zage da sauransu to wannan ma yana daga ciki mugunta in ba haka ba ne mutum zai samu in ya kona gonar wani mutum zai samu shi bai amfana ba bai bar mai ita ya amfana ba bai bar wani ɓangare na uku ya amfana ba kawai ya salwanta komai da komai wanda duk zai yi irin wannan to ai sharri ya riga ya kankama a cikin zuciyarsa gaba ɗaya abu mai amfani ya salwanta ya zama ba mai wanda ya more shi an halitta shi don ya amfanar da bayi amma ba a bar mai shi ya amfana ba ko ba a bar kowa daga cikin al'umma ba hatta ƙwari ba a bar su sun amfana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi shuka ko ya dasa wani abin dasawa to Allah zai ba shi lada idan wani mutum ya ci ko dabba ko tsuntsu ko ƙwaro kamar ya yi sadaka to kaga wannan shi kuma ya datse abubuwan gabaki ɗaya kaga wannan ya isa shari Allah ka kiyaye wallahu la yuhibbul fasad amma dai Allah baya son barna wallahu la yuhibbu man hazihi sifatu Allah baya son wanda ke da irin wannan sifa wannan kama wannan halayya wala yuhibbul fasad ko ba zai yarda da barna ba wala man kana mutalabbisan bi ko kuma wanda yake gauraye yana cuɗanye da barna zubda jinin mutane ƙololuwar barna ne bayan kafirci babu abin da ya kai zub da jini a kar mutane a jikata su shirka ita ce kololuwar fitina kololuwar fasadi kafirci daga wannan sai zub da jinanan mutane sannan kuma bata dukiyoyin mutane da cin zarafinsu to yana daga cikin mafi munin barna yana daga mafi munin barna domin wani yana hana zaman lafiya da sukunin rayuwa da albarkata da ainihin dukkanin harkoki yana hana su gudana bai tsaya nan ba wai za ki lalahu taqillah kuma idan aka ce masa ka ji tsoron Allah fa mai irin wannan zuciyar bakar zuciya ka ji tsoron Allah mana fi fi'lika ka daina irin wannan aikin naka mugun aiki akhazathu al'izzatu bil ismi to sai girman kai da jiji da kai su kama shi wato izza wato jin kai sai ya kama shi hamalathu al'anafatu wal hamiyya 'ala al'amal bil ismi wato wai shi dan ne a matsayin irin nasa shi mutum mai girma mai alfarma mai matsayi dan me za a kwabe shi za a masa magana a masa wa'azi to wannan din madadin ya sa ya kwabo madadin hakan ya sa ya ja da baya ya fasa ya daina ha to jin kan sai ya dora shi sai wato jawo shi zuwa ga aikata zanibin akwai mutane masu girman kai da suke da irin wannan in ka musu wa'azi ka musu nasiha sai su fusata gashi sun aikata laifi ko suna aikatawa ko suna nufin aikatawa amma in ka kwabe su ko kai musu magana to tamkar ka ingiza su zuwa ga aikata laifin wani mai kama da haka wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana cin abinci da hannun hagu sai ya ce masa ban Allah ci abinci ka da hannun dama to kaga manzo Allah ne fassara mai faɗa masa madan ya ce na'am ya rasulullah ya misalta yayi aiki kaga ya tsira ya samu lada kuma ya rabauta ya kubuta daga illa amma wato sai girman kai da jin kai da shakawa sai suka sa yace shi ba zai iya ba. Ba wai hakan bane ba. To menene zai hana? Ya da hannun hagu da hannun dama duka suna lafiya. To ai hannun dama shine asali kuma shi aka halitta domin a ci abinci da zan mai mutum zai ci abinci da hannun hagu sannan a ce masa ya juya ya zuwa ga asalin hannun ma da ya dace ce wai ba zai iya. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa lastata. To dama kar ka iya. Ko kuma ba za ka iya ba. Shikenan daga wannan sai shi umin sharrinsa da taurin kansa da girman kai sai ya sa hannun nasa ya lalace bai iya daga shi ba kamar da hadisin ke cewa ma manahu illal kibr girman kai ne ya hana shi ya biyayya haka akwai mutane da yawa irin waɗannan waɗanda in suna aikata laifi ko ba daidai ba aka yi musu magana madadin su karɓi gyara su tuba ko kuma su fasa su gyara to sai isa jin kai sai ya sa su aikata zunubi annabi umara da takwa laifi wanda aka ce masa ji tsoron Allah din wani ma cewa zai in ka sake man magiya ko ka matsa min zan yi kaza ma kawai kai hakuri mana ce ba zai yi ba in an matsa masa cewa in an sake gaya masa kaza ma to kaza ɗaya zai ƙara ainihin taɓa abubuwan to irin wannan abu ne ba daidai ba kamar wanda ya saki matarsa saki ko na biyu ne ana ba shi haƙuri cewa ya haƙura ya dawo da ita sai ce shi ya ƙara wani ma sun zama uku shikenan duk ma abin da za a yi aiki to wannan kaga ba nagarta ba ce ba hali ne na kirki ba ko mutum ya rantse ya yi masa ya rantse don ma ya datse kar ma a sake neman wani abu a gurinsa to duk wannan wato abu ne da ba daidai ba to hasbuhu jahannam Allah ta'ala ya ce to irin wannan wanda babu imani a cikin zuciyarsa sai da awa ta baka sai muguwar manufa da mugun ayyuka to jahannama ta ishe shi wutar jahannama ta ishe shi mummunan sakamako Allah ka tsare mu da wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Imam Muslim da waninsa cewa wutan nan ta ku ta duniya da dan adam yake hurawa kashi ɗaya ne wato a cikin kashi 70 daga na wutar jahannam sabai suka ce ya rasulullah ai ko da ita ce ita kadai ma za a yi wa mutum azaba da ita ta isa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an fice ta wutar jahannama akan wannan wuta ta duniya da kashi 69 sai hada da wannan din 70 kenan kowane kashi zafinsa kamar wannan ne wannan wutar ta duniya da inda ta kai kashi ɗaya ne sai an ƙaro ya ita sau 69 to shine zafin wutar jahannam banda yunwa da kishirwa dake ciki wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ingantaccen hadisi cewa zafin su shi ma ya kai zafin wutar banda macizai da sauran abubuwan dake ciki na ainihin azaba shan tafasasshen ruwa da ya kai gayar tafasa da wuta da dai sauransu Allah ka kiyaye wanda zai koye kafirci ya bayyana wato ya bayyana nagarta in ya keɓanta kuma ya je ya ta fasadi to makomarsa tana da muni jahannama ita ce makomarsa walami salmihad kuma ta yi muni tar da ita ta zama shimfiɗa yayin da makwancin mutum makwancin bawa ya zama wutar jahannama ce to wallahi abu ya yi muni ya Allah ka kiyaye mu kuma zakara ta'ala nan asani bayan da Allah ta'ala ya faɗi mutanen banza kashi na mutanen banza munafikai waɗanda sharri ya yi anin kaushi ya tushe a cikin zukatansu kuma yake wanzuwa a rayuwarsu ya bayyana ma'anarsu a ya makomarsu cewa wutar jahannama ce to sai ya bayyana nau'i na biyu huwal mu'minu sadiqu fi imani wato shine bangaren mu wato mumini wanda ya gaskata a cikin imaninsa izi wasiqu qawluhu ma fi qalbihi domin shi kam maganarsa ta dawar imani tana dacewa ta yi daidai da abin da ke cikin zuciyarsa ma'ana shi ciki da bai kalban wa qaliban zuciyarsa da gabansa da halittarsa da harshensa komai nasa daidai wa daidai ne imanin ciki da bai ciki da waje haka yake Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yashri nafsa ibtigaa mardatillah cikin mutane kuma wa minan nasi wato daga cikin mutane kuma akwai man yashri nafsa wanda yake sadaukar da ransa ya bi wa nafsa zai saida ransa ma'ana zai sadaukar da ran nasa ya buzulu hafi da'atillah zai sadaukar da ransa cikin biyayya ga Allah in ta kama ya je ya yi jihadi domin ɗaukar addinin Allah zai wannan inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya fanshi ya sayi wato rayukan mu'minai da dukiyoyinsu kan cewa zai biya su da sakamako na aljanna yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna wanda za su yi jihadi a hanyar Allah su kashe wani lokaci a kashe su kuma a wani lokaci to kaga wannan sadaukar da rai ne sadaukar da dukiya to a cikin mutane kuma akwai waɗanda Allah ya ba su wannan matsayi imani sahihi imani magaskaci suna bada ransu su bada dukiyarsu ibtigaa mardatillah domin neman yardar Allah da za wato yardarsa amma akwai misali kamar da wancan bangaren aka bada misali da Al-Afnas ibn Shariqin wanda akwai dubunnai ko miliyoyi daga ire-irensa to haka a nan bangaren kuma akwai misali irinsu Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi lamma azahu al-mushrikuna a lokacin da kafirai suka cutar da shi suka matsa masa tare da waɗanda aka matsa musu a mujtama'a ta Makka mushrikai sun kuntata masa matuƙa zai yi hijira wa hajar ila al-madina ya yi hijira ya koma madina wa taraka lahum malahu kuma ya bar musu dukiyarsa lokacin da yayin kurin tafiya wato sai suka ce masa ka zo ne ba ka da komai kuma ba zai yi ka zo Makka ba ka da komai ka samu dukiya a nan saboda haka ba za mu bar ka ka tafi da komai ba sai ce dai in na bar muku dukiyar tawa za ku bar ni in tafi in yi hijira in koma gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ci gaba da addini na suka ce kuma yana da dukiyar shi ne sai ya kwatanta musu inda taskarsa da ainihin dukiyarsa take suka je suka samu shi kuma suka kyale shi ya tafi kaga anan ya haƙura da komai ya haƙura da komai dukiya da komai ya bar su don ya koma ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kafinsa misali abin da Mus'ab ibn Umair ya yi da ire-irensa Mus'ab ibn Umair wato sahabi ne matashi mai kananan shekaru kuma dan gata ne yana da ainihin wato gata sosai mahaifiyarsa tana da dukiya kuma shi kadai ne kuma ba su da yawa ainihin a wurinta saboda haka ana misali da shi wajen gata a Makka amma da ya musulunta kuma aka yi rashin sa'a mahaifiyarsa kuma tana da tsaurin kafirci bata musulunta ba ko bata yi sassauci ba ko ta yi duka abin da za ta yi don ta hana shi a ne musuluncin amma bai yarda ba sai ta janye nemtar da shi da take gata da take nuna masa ta janye kuma ta ɗauki mataki na ƙuntata masa mataka har ya zo jikinsa ya bushe rayuwarsa ta canza bayan da mutane ainihin wato burge su yake yi to amma wato har ta kai gama ta ɗaure shi ta kulle shi ta hana shi walwala to dai samu Allah ta'ala ya taimake shi ya kubce daga hannunta daga ɗaurinta kawai sai ya koma gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka bai hijira ba ya je ya karanta abin da Allah ya sanar da shi na alqur'ani a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi kokarinsa da kuma ainin addininsa to ya tura shi mutum na farko da ya wa'azi ko ya kira ya karanta da alqur'ani a Madina cikin muhajirai to kaga wannan ma sadaukarwa ce kololuwarta ya haƙura da komai ya haƙura da jin daɗi domin ya yi imani ya riƙo da musulunci ya ma yi wa musuluncin hidima kuma ya yi shahada ne a yaƙin Uhud yaƙin Uhud da aka yi shekara ta uku bayan hijira sannan ya yi shahada ya zama tufafin da ke jikinsa ma ba su wadace shi ba shi ne wanda aka samu mayafinsa ɗaya ne bai ma mallaki mayafi da gyauto ba kamar da ake samu galibi mayafi ne kawai a jikinsa wanda bai rutsa jikinsa ba gaba ɗaya za a masa likafani da shi bai rufe jikinsa duka ƙasa zuwa sama ko sama zuwa ƙasa ba an rufe kai ƙafa sai ta bayyana an rufe ƙafa sai kai ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya to ku rufe kansa ne sannan ƙafafuwan kuma ku baibaye da ciyawa tsauri to haka Allah ta'ala ya yabe shi da ire-iren sa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazihu wa ma badalu tabdila cikin mu'minai akwai mazajen da wato mutanen da sun cika ma Allah sun gaskata ma Allah alƙawarin da suka ɗauka sun sadaukar da rayukansu cikinsu akwai wanda burinsa ya cika ya samu shahada kamar shi Mus'ab ibn Umayr da ire-irensa wa minhum man yantazir cikinsu kuma akwai wanda yake dako irin wannan makoma amma badalu tabdila ba su musanya ba musanyawa to wannan baiwa ce da Allah ta'ala ke yi wa waɗanda ya so daga cikin bayinsa kuma ya yabe su da wannan yace wallahu ra'ufun bil ibad kuma Allah mai yawan jin kai ne mai matakar jin kai ne ga bayi haisu arshadahum lima fihi ridha yayin da ko a inda ya shiryar da su zuwa ga yin hakuri su zaɓi abinda ya yarda da shi ko da babu wani jin daɗi magaggauci a ciki Allah ta'ala ya kimsa wa mutum ainihin fahimta da shiriya ya zaɓi ainihin ɗaukan matsayi wanda ke da ɗawainiya cikinsa ya sadaukar da ransa jininsa lafiyarsa ya sadaukar da dukiyarsa ya sadaukar da dukkan wani hutu nasa kan abin da ya imani da shi bai ganshi ba wannan tausasawa ce ta Ubangiji ainihin baiwa ce tasa yake bai wa mutane irin wannan fahimta waje alalahumun na'imar da'ima kuma sakamakon wannan Allah sai ya sanya musu nima da wamiya a cikin gidan aljanna dukkanin abinda ainihin ɗan adam ya rasa a duniya domin samun ainihin wato sakamako na gidan aljanna wannan abinda ya rasa ɗin ba komai ba ne wannan kasuwanci da ya yi shi ne kasuwanci mai cike da riba kuma kasuwanci mai cike da nasara amma samun dacewa da wannan to sai wanda Allah ta'ala ya masa wannan ladabi Allah sama a ciki jaza'an 'ala al-'amali al-qalili al-muqallal, sakamako akan aiki dan kadan mai yankewa. Wala yukallifu nafsan illa wus'aha, kuma ka san Allah baya tilasta wa wani rai sai abinda zai iya. Aiki ne dan kadan, wanda ba aiki ne na shan wahala na jikkata ba, shi aiki na addini, imanin da ibadar da aiki da hukunce hukunce da duk sauran abubuwa da ka sani ana neman yardar Allah da su, abu ne wanda dan adam zai iya yi in Allah ya shiryar da shi. Kuma ba aiki ne da wamame ba, rayuwar ma da mutum yake yi ta duniya ba wai ana ƙari ta bane ga baki ɗaya a cikin ibadar, sai dai ibada da ma'anar biyayya ga Allah cikin komai. To abu ne mai sauƙi kuma takaitacce, ɗan shekaru kaɗan mutum zai yi yana bautar Allah, sadaukarwa da zai yi ta wani lokaci ne, amma Allah ta'ala sai ya bashi nemar da ba ta da iyaka a cikin gidan aljanna. Kazalika misalin da muka yi na hadisi cewa wutar duniya kashi ɗaya take cikin wato kashi 70 na wutar jahannama, to haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya misalta ni'imar da ɗan aljanna zai riska a cikin gidan aljanna, an kwatanta ta da ni'imar ainihin duniya. Yace jin daɗin duniya da ni'imar ta duka ba su wuce mutum ya je bakin teku ba, teku yace al-yam madduniya fil akhirah illa kamislima yadaw ahadukum isba'ahu fil yam kama qala sallallahu alaihi wasallam. Misalin ni'imar aljanna da kuma jin daɗin duniya, to jin daɗin duniya din bai wuce kamar ɗayanku ya je bakin teku ba ya tsoma ya sassa, falyanzur bima yarji, to ya duba da menene yatsa za ta dawo da shi. Damshin da yatsa ta ɗago shi ne jin daɗin duniya, a ruwan da ke kwance kuma na tekun shi ne kwatankwacin jin daɗin lahira na aljanna. To kaga wanda Allah ya fahimtar da shi ya rungumi hanyar Allah, ya tsarkake zuciyarsa da imani, ya ji tsoron Allah, ya yi biyayya ga Allah matuƙar iko, sannan ya guji saɓon Allah, ya yawanta tuba, ya sadaukar da rayuwarsa cikin bin Allah da ikhlasi, wannan wanda Allah ya bashi wannan domin ya samu wancan sakamako, shi ya riba, ya ci riba a rayuwa, shi ya ci riba a makoma. Amma wanda ya zaɓi jin daɗin duniya, ranin shagaltuwa da ita da yaudara da abubuwa marasa kyau, ya yi fasadi, wanda yin jin daɗin nema daga lokacin da mutuwa ta sauko masa, su shi kenan wannan daɗin ya yanke. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akthiru min dhikri hadimin lazzat al-maut, ku yawanta tuna mai yanke jin daɗi wato mutuwa, duk jin daɗin ɗan adam a duniya to gabanin mutuwa ta sauko ne, daga sansomin mutuwa ya zo shi kenan an yi ban kwana, ta an fara jin masassara, an fara jin zazzaɓi, an fara jin misali alamun za'a jinya ta adali, tun shi kenan daga nan an yi ban kwana kenan da jin daɗi. Kafiri da munafiki duka sun yi ban kwana da kowane alkhairi kenan tun daga wannan lokaci, Allah ya kiyaye. Don haka wato cikin bayi, cikin mutane akwai wanda wato yake sadaukar da ransa domin neman yardar Allah. Allah mai jin kai ne ga bayi, Allah ka sanya mu cikin bayinka ainihin da za ka ji kansu. Na'am.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
ثم جمع تعالى المسلمين المؤمنين منهم والمنافقين سنة الله يتترى مسلمي وعند سكيدة قسكير إيماني وعند إيماني سنة قسكيني دكما وعند ما سكي قوي آخر شيء أما دي أبيني سنة أبين مسلمين وخاطبهم بصفة الإيمان التي يدعونها يتسكنت مسلم مغانا بصفة إيماني قسكيدة عوام wanda yake da imani sahihi kaga ana kiran sa ya kara karfafa imani ya kara ainin dagewa cikin rungumar imani wanda kuma yake munafiki ne to ya tuba ya ji tsoron Allah ya cire wannan nifakar a cikin zuciyarsa ya sarkake addininsa ga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kaffa ya kuma su imani ku shiga cikin addinin musulunci baki daya akwai kira'a as-salm ko as-salm ay al-islam to ana nufi dai musulunci kafatan baki daya halu min as-salm wato bayani ne na halin musulunci din kafadin wato ku shiga addinin musulunci baki daya ay fi jami'i shara'i ku shiga musulunci ku rungume shi ku karbe shi da dukkanin shar'o'insa kada ku zazzaba ku zabi abinda yayi muku kuke ganin yayi muku dadi ku karba ku yi imani da shi ku yayi wanda kuma kuke gani bai muku dadi ba ko ya ci karo da wata maslaha da kuke wahaminta da duk wata maslaha da mutum yake wahaminta wai a sabanin bin Allah to wahami ne kawai shirme ne irin na mutum ribata shaytan ne amma ta yaya mutum zai ce abinda Allah ya ce masa kai ko kada kai wai ba shine maslahar sa ba yana cikin wani abu daban to amma ribatar shaytan tana sawa wani lokaci sai mutum ya dauka cewa biyan bukatar sa ta sha'awa ita ce ainihin wato maslahar sa amma dan kwafe wannan sha'awa da Allah ya haramta aikin sa saboda Allah ya haramta ya matsanta wa kansa wai ba maslahar sa bace ba a wannan ba gaskiya bane ba daidai bane e kurungumi addinin musulunci fi jami'i shara'i ya dukkanin shari'o'in sa wai sun ce ka fatan din hali ne na su mu'minai din hali ne na mu'minai din wato dukkan kowa da kowa amma dai an rinjayar da wannan fassara ta cewa ana nufin kurungumi addinin musulunci baki ɗayan sa shari'ar musulunci hukunce-hukuncen musulunci ainihin komai da komai ku karɓa ku girmama kada ya zamanto kun zazzaba kun gaskata wani kun aiwatar da wani kun bar wani wala tatabi'u khudwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan ay tazyinahu bit tafriq kawatawar shaytan anan da rarrabawa da karkasawa mutum ya yadda cewa lalle haramta zina haramta kaza da aliwadi da sauransu wannan yayi daidai wannan lalle ya dace amma haramta riba ko haramta ihtikari ko haramta kaza da kaza saboda shi yana ganin wayannan kafofi ne na bunƙasa tattalin arziki kaza kaza shi wannan bai masa ba kaza kaza ko kuma amma bai kushe ba amma dai shi tamkar bai dauka ba yana ganin ba zai takura kansa ba ya hana kansa ainihin wato harkokinsa da ainihin tattalin arzikinsa ba to kada ku yi wannan hanyoyin shaytan ne rungumar wani abu daga karantar wani addini da ba na Allah ba wannan hanyar shaytan ne yace nazala fi abdullahi ibn salam wa ashabi wannan aya ta sauka game da ko dangane da abdullahi dan salam ne da ainihin ɗan uwansa da suka musulunta bayan da Yahudawa ne bada Islam bayan sun musulunta duk da wannan riwaya ta cewa a kansu ta sauka aya ta sauka magana ce mai rauni ba ta da ƙarfi abinda yake sahihi a wurin malamai shine cewa ayar dai tana magana da al'umma ne kafatan koda babu waɗansu mutane takamaimai da suka zama dalilin saukarta kuma amma a kaddara cewa hakan din hakan ne to so din ma a matsayin misali ne amma dai kowa ya shiga an umarci kowa dukkan musulmi to fa musuluncin ba abu ne da ake rikasa daga baki baki ba ko daga sama sama ba ko daga gefe gefe ba addini da ne da ake rungumar sa kafatan din sa ta ko ina din sa yace lama azamu sabta a lokacin da suka zamanto suna girmama ranar asabar da yake addinin yahudanci ranar asabar ita ce take da matsayi irin na ranar juma'a mu a musulunci wa karihu luhuman al-ibli kuma suke kin wato nama raquma saboda an hana a cikin addinin su tun daga lokacin da wato annabi yaqub alayhi salam ya haramta su saboda wanda dalili na ciwo dai kamar da aka rawaito wa samaru ala ta'zimi sabt suka ci gaba da girmama asabar min tarkil amali fihi suna barin aiki a ciki wa fi zalika mukhalafatu li shara'il islam ta cikin wannan kuma akwai sabawa ga ainihin shari'o'in musulunci wala yasbuqu al-imanu illa bi tibai jami'i shara'i kuma imani ba zai gaskata ba ya tabbata ya kankama ba sai an bi dukkanin shari'o'in sa shi addinin musulunci wa tarki ma sai waha da barin abinda yake koma bayan shari'ar ta musulunci ma'ana in musulmi ya zama musulmi daga kowane addini daga kowane tsari yake a baya to dole ne ya san cewa da ya shigo hurumi na addinin musulunci sai ya yi imani da dukkanin abinda musulunci ya zo da shi a fagen imani ma tauhidi da aqida sai ya rungumi dukkanin abinda shari'ar ta zo da shi na ibada na hukunce hukunce inda a ce misali hukunce hukuncen guda goma ne sai ya dada tara daga ciki amma bai yadda da na goman ba to rashin yadda da ɗayan ya rusa sauran baki ɗaya in ya yadda da farillai ko nawa ne amma sai ya ki yadda da ɗaya to rashin yadda ɗayan ya rusa sauran ko da halatta haram ko haramta halal wanda aka tabbatar da nasi yana fitar da mai yin haka daga addinin musulunci shari'a ce da sai an girmama huruminta ga baki ɗaya sabawar mai sabawa saboda agizanci saboda rinjayen san zuciya da sauransu wannan sai zama laifi amma kin yarda ko kushewa ko yin wani iskilanci ko suka to wannan kam sai ya fidda mutum daga cikin addinin baki ɗaya idan mutum yayi harka ta mu'amalar riba yayi zina yayi kaza yaka cikin abubuwa na sakon Allah amma dai ya san cewa ya kuma yi imani cewa Allah ya haramta waɗannan abubuwa kuma yana ji a ransa cewa shi mai laifi ne bai istihlali bai halatta ba bai suka ba kuma to wannan yana nan a matsayin mai laifi duk yawan zanibin da ya aikata tunda bai kafirce ya ƙaryata ko ya yi ja'inja da shari'ar ba to amma ka kaddara ma bai aikata ba idan baya da ra'ayi ko bai da bukata ko bai da hali amma sai ce in banda ma abu misali matsantawa me zai sa a haramta mutane kaza faɗin wannan kawai sai ya zama ya ci cin kafirci domin ya wantar da ubangiji ane ya bijire ma hukuncin Allah madaukin sarki saboda haka dole ne sai an girmama shari'ar baki ɗayanta sai an rungume ta ga baki ɗaya aka umarce su da wannan kamar da aka umarci kowa a cikin al'umma innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shedan gare ku makiye ne mai bayyananniyar kiyayya yayin da shedan yake kimsa muku ko ya raya muku cewa ai in kun furta kalmar shahada kuna sallah kuna salati amma dai dan ba ku aikata wayansu abubuwa ku ba su koyi da su ba ai ba zai hana ku imani ba to wannan shedan ne rinjayen shedan ne za ku wanda zai aikata shirka ma haka ake ta gwagwagwa da mutane sai mutum ya je ya tsafi ya je ya shirka ya bauta wa aljanu ya abubuwa iri-iri masu sawa mutum ya fita daga addinin musulunci amma sai kuma ka je yana cewa in ban da tsananin mutane in ban da rashin kaza ya za a yi mutum yana sallah yana kalmar shahada amma ka ce yayi shirka ko yayi kafirci, to kaga wannan rashin fahimta ne ko kuma a'a bin san zuciya ne. Eh, da ma rashin sanin asalin tsarin musulunci ma ya yake, saboda abin da yake shar'o'i na imani dole ne sai mutum ya yarda da su duka. Shari'ar baki ɗaya sai mutum ya rungume ta ga baki ɗaya. In abu shirka ne shi, to shi kan ai wato in dai mutum ya yi shi babbar shirka, to za ta rusa imani. Sai fa in mutum ya dawo. Zanibi ne ake cewa ya halatta ko bai halatta ba, ya yi inkari ko bai inkari ba. In zanibi ne kaba'ira ce, to wannan mutum ba zai fita daga imani ba, saboda aikata ta a masabin Ahlus Sunna wal Jama'a sai in ya halatta ko ya ƙaryata hukuncin ko ya yi izgili, wato izgilanci, ya ainihin wato riba'a, ya yi wasanni da wannan shari'ar. Amma da aikatawa kurin, kuma yawan aikatawar zunubi ne dai kawai, yana nan a matsayin fasiki. To amma halattawa ko inkari game da hikima da maslaha ta wannan, to shi ke fidda mutum daga imani. Amma idan shirka ce, wannan kai tsaye tana iya fitar da mutum. Saboda haka dai lallai akwai buƙatar fahimtar wannan ƙadiyya ta rungumar addini baki ɗaya, maƙiyanmu musamman Yahudawa da Turawan yamma a waɗannan zamana na baya-baya. Abin da suka yi ta ƙoƙari shi ne su saka wa raunanan musulmi da yawa waɗanda aka taɓarɓarar da tarbiyyarsu da fahimtarsu ta addini cewa za su iya yarda da musulunci a matsayin addini, a lokaci guda kuma su halatta wa kansu waɗansu abubuwa da yawa kamar riba, kamar rashawa, kamar hatta wasu kaba'irori irin na ta'amuli da kayan maye da ainihin harkoki da yawa na ainihin kasuwanci ko kuma neman dukiya waɗanda suka saba da tsarin musulunci, ko lamari da ya shafi zamantakewar al'umma kamar abin da ya shafi jagorancin namiji a kan mace da sauransu da suke yawan shuka, don suna ganin cewa musulmi ma ya iya riko da musulunci kuma ya riko da waɗannan ra'ayoyin ba tare da kuma wai ya zama ba musulmi ba. Wannan sai dai ya zama a zahiri kai kan musulunci munafiki yake, amma dai musulunci sahihi to dole sai ya gudana a bisa tsarin da Allah ya shar'anta na udkhulu fis-silm kafa, ku shiga addinin musulunci baki ɗaya, ku yi imani da shari'ar baki ɗayanta, ku gaskata abin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi alqur'ani da sunna tabbatacciya. Yin haka shi ne zai tabbatar da ku a matsayin musulmai mu'mini. Amma saɓanin haka to hanya ce ta shaitan, wanda bayyananne maƙiyi ne da dama ya yi alwashi na cewa zai bauɗar da mutane da yawa har sai ya hana su shiga gidan aljanna. Allah ka tsare mu daga makircinsa. Fa in zalaltum, Allah ta'ala ya ce idan kuka goce kuka karkace, aimantum anil dukhuli fi jami'ihi, kuka karkace a barin shiga cikin dukkanin addinin musulunci, in badi ma ja'atkumul bayyinat, bayan hujjoji bayyanannu sun zo muku, ya alhujjatuz zahiratu ala annahu haqq, hujjoji bayyanannu da ke tabbatar da cewa addinin musulunci addinin gaskiya ne. Ayatan tani, Allah ta'ala ya bayyana da dalilai sama da dubu cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya. Rinjaye da Allah ya bashi tsari na karantarwa mai inganci, shari'a wadda ke cike da adalci da hikima, wannan dukkan mai hankali ko da maƙiyi ne dole ya yarda cewa addinin musulunci shari'arsa ita ce gaskiya, ko da bai yi riko da addinin ba. To in kun juya baya, a kun kauda kai, kun karkata a bari riko da addinin bayan da hujjoji suka bayyana gare ku, fa'alamu, to ku sani fa annallaha azizun, cewa Allah mabuwayi ne, la yajizuhu shay'un an intiqamihi minkum, babu wani abu da zai gagare shi, babu abin da zai gajiyar da shi a barin ɗaukar mataki na uquba a kanku, hakimin kuma gwani ne cikin abin da ainihin ya shar'anta kuma ya ƙaddara. Hal yanzuruna, shin akwai abin da suke jira ne, akwai abin da suke dako ne, ayyanta ziru tarikuna dukhula fi kafati, wato waɗanda suka ki shiga addinin musulunci su rungume shi gabaki daya suna jiran wani abu ne illa an ya ce hamdulillah in ba Allah ta'ala ya zo musu ba wato ranar tashin kiyama fi zulalin min al-ghamam cikin waɗansu inuwoyi na ainihin girgije wanda wannan yana daga cikin ayoyi na sifa wanda Allah ta'ala shi ya bar wa kansa sanin ma'anar haƙiƙarsa haƙiƙanin ma'anarsa amma dai Allah ta'ala kamar da yace wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo halin da mala'iku sun tsaya sahu sahu ko kamar da misali ayoyi da dama suke nuna Allah ta'ala zai bayyana hadisai sun tabbatar yadda ya dace da shi domin yi wa bayinsa hisabi ranar tashin kiyama amma waɗannan nasoshi duka dole imani da su yadda suka zo kar a yi musu tawili amma kuma kada wani ya ce zai yi bayani ƙarin bayani sama da abin da ya zo a cikin nassi Allah ta'ala zai zo a cikin waɗansu inuwoyi na girgije wanda shi ya san yadda wannan abu zai kasance wal mala'ikatu mala'iku za su zo wa qudiyal amr kuma za a zartar da al'amari ai tamma amru ihalakihim al'amari na halakar da marasa imani da ba su rungumi addinin musulunci ba a rayuwarsu duniya to al'amarin zai kammala zai tabbata wa ila lahi turja'ul umur kuma zuwa ga Allah ne za a maida dukkanin al'amura a takaicin takaitawa dai abinda aya take faɗa shine Allah ya umarci bayinsa cewa su rungumi addinin musulunci baki daya sai aka fara da mu'minin su kansu to ina ga wanda ma wainin ba mu'minin ba aka fara da mu'minin su kansu to ina ga wanda ba mu'mini ba mu'minin kansa an ce masa ya dage ya riko da addini ya dage ya riko da addinin kada ya wasa da shi kada ya zaɓi wani abu da ransa ke so ya bar wani abu da yake gani baya so to ina ga wanda kuma shi bai ma yi imanin ba da Allah ta'ala ya ta kira ya ayyuhan nasu ku yi imani ku yi imani ku yi imani to waɗanda ba su yi imani ba sun bi hanyoyin shedan ne kuma shedan babban makiyi ne kuma in ba su yi imani din ba suka kauce a barin hanyar imani to babu wani abu da suke jira sai ranar alkiyama Allah ta'ala da zai zo ya yi hukunci tsakanin bayinsa wanda ba wanda zai hana shi zartar da hukunci daidai da yanda ya tsara kuma ya hukunta a lokacin ne waɗanda suke da imani sahihi Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta musu a ne shigar da su gidan aljanna a duk musu kafirta Allah madaukakin sarki zai kama su da azaba ta wutar jahannama har abada muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa masu imani masu rungumar addinin musulunci a cikakkensa kuma Allah ya gafarta mana takaitawar mu kuma ya ba mu ikon ainihin wato cike dukkan wani gidi da muke da shi Allah ya mana afuwa lokacin yayi ko insha Allah za mu tsaya nan darasin gobe insha Allah sai mu tashi kan salban Isra'il Allah ya mana afuwa na'am wa alaikum salam na'am wato ai Allah madaukakin sarki zai zo a wani girgije wato daqatu mi'atillahu fiha mahfufan wato kaman ka ce wata da'ira ce da Allah ta'ala zai zo cikin ta ainihin azagai ko ban son karanta wannan ba saboda wayannan irin bayanan za su iya taso da wani abu yawa abinda dai kamata kawai kamar da malaman sunna suka fara shine a yarda cewa Allah zai zo amma bisa wani hali wani yanayi wannan babu wannan batun yawa a fawadawa Allah sanin ma'anar haƙiƙanin yanda zuwan zai kasance kamar sauƙo wasa istiwa insa sufofin duka ya faɗa na zati to gaskiya ne tunda ya faɗe su manzo Allah in ya faɗe su ma gaskiya ne amma a ƙara bayani a ce kaza ne ko yanayi kaza in ba nasin aka samu daga Allah da manzansa ba wannan shishige ne Allah ya mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh